Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau. Mu barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yamace zan kawo muku ci gaban tattaunawar da nayi da Dr. Amin Ahmad Shehu, ƙwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu, da kuma Hafsat Ladan. Hirar tamu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirantuwa wajen samun nutsuwa. A yi sauraro lafiya.
Rana ta nufashi ga nan gizo ke saka. Mutane da dama suna ganin cewa mata su ne suke jefa ƴan uwansu mata cikin kunci. Misali, mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar ɗa a gidan miji, ko kuma a'a take zaune gidan miji da kishiya, sai ki ga idan ita mai yiwuwa ce take da iko a gida na yadda za a juye al'amura cikin gida, sai ki ga ɗan nan dai da ba nata ba yana cikin wani hali. Kwanakin bayan an samu yaran da kishiyoyi suka ɗaure a turkin tumaki, ba za mu ce mu mata mu muke jefa kanmu cikin wannan hali.
Akwai waɗannan abubuwa a gaskiya, amma zan sake dawowa da mu magana da na zancen neman sani da neman ilimi. Idan duk wacce take da ilimi, wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta, tana da isasshen ilimi, ba za ta irin wannan ba, saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya tudu da wanda ya turo mu duniya gaba ɗaya, kuma za ta yi bayani. Saboda haka duk akan rashin ilimi ne dole a tashi a ne iyaye a tashi a yi wa mata ƴaƴa mata ilimi. Ka a dinga ware maza ƴaƴa mata ilimi. Ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai, ilimin addinin musulunci, kuma ilimi mai zurfi, ba wai ai karatu kawai, ai karatun zuku da sauransu ba. Ai wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su, kuma abubuwan da bai kamata a yi ba cikin ga zai ragu a haka.
Director, kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi, ko zaki mana ƙarin haske akan haka?
To abinda zan iya cewa a nan shi ne ana samun haka da yawa. Don yadda na ce, harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya, kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba. Hankali yawanci yana tashi, in hankali ya tashi mutum ya fita bai samo abin da yake so ya samo ba. Ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai tokin da akan wa zai sauke wannan haushin, yawanci akan mata ne. Ban ci haka daidai bane, ba daidai bane. Saboda haka mazan su ma kansu su dinga barin matan suna tashi, suna taimaka musu su nemi abubuwan yi. In aka hada karfi da karfe, to kin gani abubuwan watakila za su dan rabu. Maza su nemi su ma ilimin, nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa, yaya yayi. Ai, kowa ya san ba mai kuɗi ba ne shi, amma a haka aka zauna da ma shi ya kamata maza a yi koyi da shi, mata a yi koyi da sunna, don a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyan da ake.
Akwai abin da kike gani gwamnati za ta iya yi domin kawo sauƙi ko kuma kawar da waɗannan matsaloli da ake fama da su a cikin al'umma?
To na farko dai, gwamnati tana da nauyi a kanta na tabbatar da abubuwan nan da yanzu sun rinjayi yadda ma ake zato. Na farko shine a tsaya a duba duk wanda ya yi irin wannan laifi, a tabbatar an kama shi an hukunta shi. An hukunta, gobe in ma bai ba daina ba, za a dai a rage abubuwan nan da suke faruwa. Don yawanci balle abubuwan da ake wa yara, ka ga yara an lalata su. Wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa, sai ka ga ana rufa-rufa, an rufa maganar, abu ya ci gaba ya yi ta yaduwa. To aka samu aka hukunta wayanda suke yin wannan abin zai ragu a nan gaba. Aka kuma kazalika aka samu aka yi wa da mazan da matan, mutum ya san meye nauyin da yake kansa da me ya kamata ya yi. Gwamnati ya kamata ta yi ƙoƙari, yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi, a samu su shiga makaranta su yi karatu, su yi ilimi, su gane meye a gabansu. Allah ya yarda aka samu haka, abubuwan da ake ciki za su rabu.
Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa na taimakawa mutane fahimtar kansu, kuma ta shaida min yadda ta amfana.
To gaskiya daga farko dai in sai magana mai mace sai wani lokaci haka duk discussion inda ake yi kaman da ni ake nayi tunanin a lot of things da aka ce gurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma yana baka gane bane sai da wani yayi magana sai ka ce eh gaskiya ne to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu because nayi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abinda ke damu na tun mutun nike da wani lokaci da abu kana son fadi sai kai shiru ko record lokacin da na fara aiki aka je meeting ga abubuwa suna damu kowa ina son yi magana sai in kasa wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni ce ai gashi kiga mutun ya daga hannu ya fadi exactly what I told him sai ce to if this person can the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma office ina kaman celebrating kaina sai zan iya so gaskiya kuma sai naga irin local friends din mu da muke da wani lokaci mutun zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi sai kaga hankalin shi ya kwanta sai ce ah to ashe dai ina da wayannan potentials din da ni ma ina iya yi ma wani magana kuma ya dan fito cikin matsalar shi baka iya magana for the simple fact that ja za a gani to gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata in ce a'a na ituwa a'a inda nake tunanin ba zan iya yi ba because kila ina da wasu shortcomings nan da ke hana ni yanzu na gane ashe ba shortcomings bane I just need to take a step further to gaskiya akwai improvement already in my life personally in my life socially in my life financially
ce shawarar ki ga musamman mata kace gida ma'aikata ne ko kuma dalibai ne ma game da yadda ya kamata su take da al'amuran su na rayuwa
samu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai first time na attending lecture din nan abinda na ga ma organizers din na ce musu we taking wannan abu beyond nan inda suke because we came from the locality mun san abinda mata suke ciki akwai a lot of mata da ke bukatar irin wannan push up din akwai a lot of mata da ke bukatar ka zaunar da su kawai ka ce musu gashi an sai su ga lalle haka religion ya samu na abubuwa da yawa culture ya samu na abubuwa da yawa amma in muka zauna muka fahimce su so za su taimake mu in dealing with a lot of issues al'amuran mu na rayuwa
to mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon yamaci a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko ku je mu da wani sabon shirin ciwon yamaci yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu da Hajiya Hafsat Ladan sai wacce ta daidaita mana sautin Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'assalam.